mu da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka kwanakin baya. Muna fannin tambayoyi kuma a yau za mu tashi a inda gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal yake amsa tambayar Sunday Idris, shugaban kungiyar zumunta na 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka. Ga gwamna.
To alhamdulillah, na farko maganar ta'addancin nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a ƙasashenmu yana da nasaba ga irin yanda al'umma suka samu kansu a da. Watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba, mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu da makamantansu, wanda ga tunanina yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na waɗannan jihohi, mun fito da hanyoyi daban-daban ta yanda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohinmu, wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake. Amma duk da haka ba abu ne mai sauƙi ba, abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma. Kamar yanzu yanda ake magana, ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci. Kamar yanzu a Zamfara, Fulani ne da Hausawa wanda 'yan Zamfara ne, nan aka haife su, an san iyayensu, an san inda suke zama da makamantansu. Sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa, abu ne wanda yake da wahala. Kamar yanzu lokacin da kake magana Jigawa da Kano, ai inda Allah ya taimaki Kano lokacin da aka fara ta'addanci, mutane sun fito sun ba gwamnati goyon baya akan cewa koda ɗana ne na san cewa yana ta'addanci zan miƙa shi ga hukuma. Don me? Kaga ana kasuwanci a Kano, ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun ruguje. Sun ba gwamnati haɗin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a waɗannan jihohi. Shi za ka cewa irin waɗannan ta'addancin da ake muke fama da su yanzu su ba su da shi a Kano kuma ba su da shi a Jigawa. Saboda mu kanmu mutanenmu sai mun tashi haiƙan mun taimaka ma gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abin da ake cewa informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi, wallahi idan ba mu yi haka ba duk abin da za mu yi akwai rauni a cikin shi. Saboda roƙonmu shine mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu.
A kuma dalla masu sauraron mu lokaci yayi kuma da zamu ɗebo wasu tambayoyi daga cikin waɗanda masu kallon mu suka turo mana ta hanyar mutum sadarwa ta Facebook, inda wannan tambaya ce daga Habu A. Abdu Gulani daga karamar hukumar mulkin Gulani a jihar Yobe. Allah ya sa na faɗa daidai. Yace shin dan Allah wai gwamnoninmu suna jin kokin talakawansu kuwa? Al'umma na cikin mawuyacin hali, gashi an ƙi yin ƙarin albashi, shin me yasa? Bari fara da gwamnan Katsina da Kurada.
To alhamdulillah, ina ganin kamar wannan tambayar da yayi ma kusan mu abin da yasa muka je muka yi takarar gwamnati, saboda mun kalli matsalar da talaka yake fama da ita, muna ganin kuma akwai gudunmuwar da muke iya bada. Kuma in ka kalli duka yadda muke hito da tsare-tsaren da ake yi, abu ne muke son ya kai ya dire wurin talaka. Kusan abubuwan da ke cutar da demokuraɗiyya sai a zo a shinhiɗa babban riga, sai a kwanta bisa babban riga, sai talaka ya sha wahala. Amma duk lokacin da gwamnati ta kai tsaye tana son ta taimaka ma talaka da rai, to za a samu sa'ida. In ka kalli matsalar tsaro a jihohin Arewa baki ɗayansu, ko ka ƙi ko ka so, abinda ke jawowa kullum ake ta samun recruitment, ake ƴan ta'addanci suke ta ƙara samun masu ɗauka'an da suke ɗauka talauci ne. To muddin a Arewa mai faɗa da talauci ba, to muddin kullun sai sun in ka kashe 10 yau gobe sai sun dau 20, to babban matsalar da ya kamata mu fuskanta menene za mu yi mu matasan mu mu samu musu abin yi, ko ta bangaren wannan information technology ne, ko ta bangaren sana'o'i kanana da matsakaita, bangaren noma wanda shi muka shahara, wanda mafi yawancin matasanmu suna gudu daga aikin noma saboda suna ganin shi kamar aiki ne na talaka na wahala. In baka nuna musu cewa ba kasuwanci ne kuma da value addition, wato ƙara ma abin da ake nomawa daraja, wadda aljihun manomin zai ƙara bunƙasa, wannan hanyoyin za mu kwadaitar da matasa mu jawo su mu shigar da su cikin wannan harkar. Idan suna da abin yi duk yadda kake son ka ja su ta'addanci, ba su da lokacin da za su je su ta'addanci.
Gwamna Ubasani, ba mamaki mai tambayan nan yana ganin za a ce shekara daya. Anya, ko kuna sauraron talakawa kamar yadda ya tambaya?
To alhamdulillah, kware da gaske zan iya ga maka cewa a tarihin wannan kasa ta mu yin tsammani a kullocin da gwamnoni ma na arewaci ba kuma ce na arewa mafi yamma suke zama a gasha mai za'idu ma a taimaki al'umma. Alal misali, in ka duba za ka ga cewa mun shigo wannan gwamnati kamar wata tara da suka wuce, a duk fadin kasar nan ba inda ake da talauci da rashin aiki irin arewa mafi yamma. Za ka duba ka ga cewa kashi 75 cikin 100 na al'ummanmu suna cikin talauci ko rashin aiki ko kuma ba wani sana'a. To in ka duba za ka cewa kowane gwamna a nan wurinmu da muke mitin, kamar da gwamna Katsina ga mu, kamar na Zuma Mutattura, kamar da suke ba Katsina haka muke a Kaduna. Alal misali, ko watan da ya wuce mun tabbatar da cewa mun ba masu sana'a wata kankanin sana'armu a Kaduna, kuma in tabbatar maka cewa Zamfara suna yi, Katsina suna yi, wasu jihohi suna yi, mun ba da kuɗi abin da ya kai sama da biliyan 2 kuma na gosu jihohi sun yi domin a taimaka masu ƙananan sana'a. Don talaucin nan da kake gani kamar yadda gwamnati Katsina ya faɗi shi ne yake kawo wannan matsalar rashin tsaro. Na ɗaya kenan. Na biyu, mun samu arewa mafi yamma a duk faɗin ƙasar Najeriya ba inda ake da yara da ba su zuwa makaranta. Kusan in ce maka muna da yara kusan kowane jiha kusan 600,000 barin ƙarasa maka waɗanda ba su karatu. To ƙoƙarin da muke shi ne mu tabbatar da ilimi ya bunƙasa, sana'o'i ƙanana su bunƙasa, mutane waɗanda suke sana'a irin manoma, ƙananan manoma mun taimaka musu. In ba a yi haka ba, to ba yadda za a yi a ce mu a arewacin Najeriya al'ummanmu sun samu fita cikin wannan matsalar da muka samu.
Na'am, gwamna Dauda Lawan, zaɓenka ya bambanta da na sauran takwarorinka da ke nan. Yayin da su jam'iyyar suke ta yi tazarce a jihohin, kai sauyi aka samu a jam'iyyarka, wanda ya nuna cewa kenan jama'a na da kalamai a bakin su. Shin ana ko sauraron kalaman jama'an nan?
To alhamdulillah, kamar yanda gwamnan Katsina ya bayani akan cewa babban makasudin da ya sa muka nemi wannan mulki shine mu ga cewa ya za mu ceci al'umman mu talakawa. Wannan shine babban makasudin da ya sa muka nemi wannan mulki, kuma alhamdulillah Allah ya bamu wannan mulki. Saboda haka duk abubuwan da muke yi yanzu shine ta wace hanyoyi ne da za mu bi don ceton al'umma talakawa. Na ba su aikin yi, ba su tsaro, tabbatin cewa yara sun je makaranta, tabbatin cewa yau idan baka da lafiya za ka je asibiti a duba ka, da kuma wani hanyoyi ne za mu taimaka ma talakawa don su samu sana'a su dogara da kansu. Ya zamanto an bambanta da irin dayan da ake zuwa sai dai 'yan siyasa kawai su kwashi dukiyar al'umma su riƙe kashi 90 su ba su kashi 10 da makamantansu. To mu ba a ƙi da mu bane ba. Abubuwa ne yanzu nan muna shimfiɗa daban-daban ta yadda za a ce sai al'umma don kowa ya zamanto cewa ya samu aikin yi, ya dogara da kanshi. Ta'addanci zai ragu, cigaba zai samu, yara za su je makaranta da makamantansu.
Masu kallonmu, a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta musamman. Muna godiya ga bakin namu, gwamna Dikurada na jihar Katsina, da gwamna Ubasani na jihar Kaduna, da kuma gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara. Muna godiya ƙwarai da kuka sami sukuni shigowa cikin wannan shirin. Haka kuma muna godiya ƙwarai ga sauran bakinmu waɗanda suka sami halarta, suka kuma gabatar da tambayoyi ga bakin namu. Muna fatan Allah ya maida kowa gidansa lafiya. To yanzu a madadin kowa da kowa, Murtala Faruk Sanyin nake cewa mu kasance lafiya.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin farko na tattaunawa da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma, waɗanda cibiyar horar da zaman lafiya ta ƙasar Amurka, wato USAID, ta gayyace su zuwa Amurka. Murtala Faruk Sanyin na zai dawo da kashi na biyu, inda za ku saurari bayanan wasu gwamnonin daga ayarin gwamnoni 10 da suka ziyarci sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyin na, wanda ya hira da gwamnonin, ce Fiona Wamayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin. Mu huta lafiya.